Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba, tare ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballa, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce mataki mafi inganci da za a dauka akan rikicin Russia da Ukraine shine bin tsarin diplomasiya. Kana yana sa ran zai tuntubi takwarorinsa na Faransa da Jamus da Burtaniya nan da kwanaki masu zuwa. Hukumomin Malaysia da shugabannin 'yan kasuwa sun ce suna daukar matakan dakile tilasta kwadago a daidai lokacin da Amurka take haramta shiga da kayayyaki daga kasar saboda yawaitar cin zarafin ma'aikata 'yan cirani a manyan kamfanonin safar hannu ta roba da kuma man kwakwar manja a duniya. Kana adadin mutane da suka mutu a wata mahaukaciyar guguwa a Madagascar ya karu zuwa 29, yayin da 'yan kasar ke kokarin gyara gidaje da guguwar ta lalata kana suna kwashe tarkace.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa 'yan bindiga masu garkuwa da mutane sun kashe mutane 5 a garin Gaidau tare da sace wasu 9 a garin Ambarura karamar hukumar Ilele da ke jihar Sokoto na Najeriya.
Abin nan gaskiya ya karfin talaka ko yafi karfin wannan yanki gabaɗaya. Saboda haka muna kira don Allah a tallafa a taimaka ma wannan yanki. Abin ya kai haula babu sahiya ko rana guda da za a tashi a ce ba a samu matsala nan ba, nan can an dauke wani ko an dauke wasu ko nan an kashe.
A jihar Katsina Najeriya kuma 'yan bindiga sun kashe DPO da wani yaro a karamar hukumar Jibiya tare da yin awon gaba da wata mata. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau wanda Nasira da Mail Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayin da kuke aiko mana. Amma in sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, da cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce mataki mafi inganci da za a dauka akan rikicin Russia da Ukraine shine bin tsarin diplomasiya. Kana yana sa ran zai tuntubi takwarorinsa na Faransa da Jamus da Burtaniya nan da kwanaki masu zuwa. Sanin kowa ne cewa muna da dabaru iri biyu a hannu da muke son mu tunkari wannan batu. Na farko bin hanyar diplomasiya wanda aka fi so kana tafi dacewa, amma muna da tsauraran matakan ladabtar da Rasha akan zaluncinta. Blinken yana faɗawa manema labarai da suke tafiya tare da shi zuwa Australia domin halartar taron kungiyar kasashen Quad. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya faɗa a jiya Talata cewa shawo kan wannan batu ka iya ɗaukar watanni nan gaba. Macron ya kwashe sa'o'i 5 yana tattaunawa da shugaban Russia Vladimir Putin a ranar Litinin. Hukumomin Malaysia da shugabannin 'yan kasuwa sun ce suna ɗaukar matakan dakile tilasta kwadago a daidai lokacin da Amurka take haramta shiga da kayayyaki daga kasar saboda yawaitar cin zarafin ma'aikata 'yan cirani a manyan kamfanonin safar hannu ta roba da man kwakwar manja a duniya. Ko da yake 'yan rajin kwadago da masu sharhi sun ce kokarin nasu bai kai inda ake so ba. Kasar Malaysia ita ce babbar mai yin safar hannu na masu aikin kiwon lafiya a duniya. Kana ita ce ta biyu wurin yin manja bayan kasar Indonesia. Waɗannan masana'antu suna ɗaukar ma'aikata ne da suka fito daga kasashen ƙetare, suna yin aiki da 'yan asalin Malaysia ɗin ba su yi saboda rashin isasshen biya da aiki na tsawon lokaci da kuma wahalar jiki. Sama da shekaru 2.5, hukumar shige da fice ta Amurka ta haramta shiga da safar hannu daga manyan kamfanoni 8 na kasar Malaysia da kuma kamfanoni 4 masu yin manja ya zuwa watan Oktoba saboda zargin cin zarafin kwadago, kama daga yin aiki na lokaci mai yawa da rike albashin ma'aikata da ma taɓa lafiyarsu. 6 a cikin dokar haramta shigar da kayayyaki Amurka suna aiki a kan kamfanonin na Malaysia har yanzu fiye da duk wata ƙasa amma banda China. Kamfanonin na Malaysia sun yi alƙawarin gudanar da bincike a kan batun ko kuma sun sanar da za su yi wa ma'aikatan ƙarin albashi da kuma kyautata yanayin aikinsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin mutanen da suka mutu a wata mahaukaciyar guguwa a Madagascar ya karu zuwa 29, yayin da 'yan ƙasar ke kokarin gyara gidaje da guguwar ta lalata kana suna kwashe tarkace. Guguwar ta batsira ta afka a tsibirin na tekun Indiya ne da yammacin ranar Asabar, inda ta lalata ko kuma ta rusa gidaje na mutane 91 a cewar hukumar bada agaji ta kasar. Wannan ne mummunan barna na biyu da ruwan sama ya yi a Madagascar a cikin makonni biyu bayan mahaukaciyar guguwar Ana da ta kashe mutane 55, kanin ta raba wasu 130 da matsugudansu a wurare daban-daban a kasar ta kuma danna arewa. Wannan kasa mai mutane 30 million ta tsibiri, daman can tana fama da karancin abinci a kudancinta sakamakon mummunan fari na tsawon lokaci. Hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce guguwar batsira ta kara rincaɓe halin da ake ciki, inda ta lalata abinci da aka girbe a gonaki makonni biyu kacal.
Anjima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. ‘Yan bindiga masu garkuwa da mutane sun kashe mutane 5 a garin Gaidau tare da sace mutane 9 a garin Ambarura da ke karamar hukumar Ilela a jihar Sokoton Najeriya, wacce ke iyaka da birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
An bindiga dadi da hukumomin tarayyar Najeriya suka ayyana a matsayin ɗan ta'adda na cigaba da sarawa ba gaba a karamar hukumar mulki Ilela da ke iyaka da birnin Kwannin jamhuriyar Nijar, inda suka kara matsin lamba a baya-bayan nan har suka abkawa mutanen garin Gaidau, inda suka kashe mutane guda 5 bayan sun aikata haka a garin gidan Ciwake, biyo bayan sun arce da mutane 9 a garin Ambarura, inda suka lugudun wuta a garin kanin sace mutanen. Honorable Bello Isa Ambarura shine dan majalisar jihar Sokoto mai wakiltar karamar hukumar mulkin Ilela a State Assembly na jihar Sokoto.
Abinda ya ku Gaidau gaskiya wata masifa ce ta auku a karamar hukumar mulki ta Ilela, kuma wannan abin ne ya zama ruwan dare ga nan yankin karamar hukumar mulki ta Ilela. Saboda bala'in ya kai bala'i, yanzu Ilela kullun zaka ji yau an dauka, yau an kashe, gaba ɗaya babu masaukar tsinke wannan yanki na karamin hukumar ke ta Ilela a nan jihar Sokoto. Game da wannan jihar na da aka dauka na Ambarura ko mutane mutum 9, ina ce da maka cewa ana nana ta kokari ga ce an kubutar da rayuwar waɗannan yara, don magana ce guda da su da gidan Ciwake mutane na aka dauka don neman fansa. To abin dai gashi nan za mu ce wannan masifa Allah kai mana maganinta.
Wannan lamarin na ƙara jefa tsoro da fargaba a zukatan mazamna karkara ko ƙauyuka a wannan karamar hukumar mulki Ilela da ke iyaka da jamhuriyar Nijar, inda jama'a ke ci gaba da yin kururuwar gwamnatin jihar da ta tarayyar Najeriya da su kai musu ɗauki da gaugawa tun abin bai ƙara gurɓacewa ba, kamar yadda Honorable Bello Isa Ambarura ya yi mini ƙarin bayani
game da matsalar tsaro gaba ɗaya. Kamar da ka sani, na sha magana a kafafen yaɗa labarai kira ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha. Dalili kuwa yankin nan namu gaskiya matsalar ta riga ta tsamari, kuma da yake local government tana kokari iyakar nata karkashin jagorancin shugabanta wato engineer Aliyu Salu da mutanen gari masu hannu da shuni. Akwai committee musamman da ake domin taimaka kan tsaro, ana tallafa ma jami'an tsaro. To kaga mu namata wannan hauji, gaskiya jama'a zamu ce alhamdulillah bisa ga matakan da aka dauka. Ilaliya bikirin da zamu yi shine gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha, da musamman gwamnatin jiha da yake shi gwamna shi ne babban jami'in tsaro na jiha. Saboda haka muna ƙara roƙo bisa ga abin da ake na tallafa, don Allah don Annabi a kawo muna ɗauki karamar hukumar mulki ta Ilela. Abin nan gaskiya ya ƙarfin talaka ko ya fi ƙarfin wannan yanki gaba ɗaya. Saboda haka muna kira don Allah a tallafa, a taimaka ma wannan yanki. Abin ya kai haula babu sahiya ko rana guda da za a tashi a ce ba a samu matsala nan ba, nan can an ɗauke wani ko an ɗauke wasu ko nan an kashe. Kullum wannan abin magana guda ce a karamar hukumar mulki ta Ilela.
Da dama daga cikin 'yan tarayyar Najeriya da ke wannan iyakar kan arcike a kowane yammacin wuni daga garuruwansu da ke wannan iyakar zuwa jamhuriyar Nijar domin neman mafaka, sai safiya ta waye su koma garuruwansu garmar hukumar mulki Ilela. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Gaida Haruna Mamman Bako, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ambato manufofin gwamnatin Biden akan yankunan Asia Pacific da Indo-Pacific yayin da yake balaguro a Australia. Yana mai cewa tattaunawa a kungiyar da ta hada Amurka, Australia, Japan da kuma India tana tattare da muhimman ayyuka ga mutanen yankin da ma duniya baki daya. Blinken ya zanta da manema labarai da suke tafiya tare da shi yayin da yake shirin yin taro da kasashen kungiyar kawancin Quad. Kungiyar ta kwa tana kara zama mai tasiri wurin gudanarwa da ba da taimakon alluran rigakafi a wani bangaren duniya mai girma. Tana samar da rigakafi a wurare da karfafa tsaron ruwa domin kawar da zalunci da tilastawa a yankin Indo-Pacific. Suna aiki tare akan fasahohin zamani da tabbatar da ganin an yi amfani da su ta hanyar da ta dace da kuma fadadawa da zurfafa ajandar su, inji Blinken. Ziyarar ta Blinken zuwa Australia ita ce tafiyarsa ta farko a kasar bayan kyautata wata yarjejeniyar tsaro tsakanin kasashe uku da ake kira AUKUS da ta hada da Australia da Burtaniya da Amurka da aka sanar a Satumban bara. Yarjejeniyar ta hada da ginawa Australia jirgin yaki na karkashin ruwa wanda ba ta cikin kungiyar kasashe guda bakwai masu arzikin masana'antu a duniya a wani yunkurin dakile fada da ayyukan sojan China a fadin Indo-Pacific. A ƙarshe, asibitoci biyar kacal a Afghanistan ne suke jinyar COVID-19 da wasu 33 da aka tilasta rufe su a cikin 'yan watannin nan saboda rashin likitoci da magunguna da ma rashin ɗimi a asibitocin. Wannan na zuwa ne yayin da ƙasar da ke fama da taɓarɓarewar tattalin arziki take fuskantar ƙaruwar coronavirus. Asibiti ɗaya tilo da ke jinyar COVID-19 a birnin Kabul, ma'aikata suna iya dumama ginin asibitin ne a cikin dare kadai saboda rashin mai da za a zuba wa inji a wannan lokaci da yanayin sanyi ke ƙara tsananta a kulli yaumi. Ana lullube marasa lafiya da manyan bargo. Daraktan asibitin Dr. Muhammad Gulliwal ya ce suna buƙatar komai kama daga na'urar taimakawa numfashi da kayan magunguna. Asibitin da ake kira asibitin cututtuka masu yaɗo na Afghanistan da Japan yana da gadaje 100 ne. Ɗakin jinyar masu COVID-19 kusan cike yake a kulli yaumi a daidai wannan lokacin da cutar ke ƙara yawa. Kafin ƙarshen watan Janairu, asibitin na samun sabbin kamuwa biyu ko ɗaya, amma a cikin makonni biyu da suka shuɗe ana kwantar da sabbin kamuwa 10-12 a duk rana, ta Allah, in ji Liwal.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya, inda 'yan bindiga suka kai wani mummunan hari a yankin Magamar Jibiya a jihar Katsina da ke arewacin kasar daren jiya Talata. Wakilinmu na Katsina Sani Shu'aibu Malumfashi ya rawaito cewar sun kashe DPO da wani yaro a Jibiya yayin da suka harbi Hafsan soja a cinya.
Da misalin karfe 2 na dare ne da 'yan bindigan suka shiga cikin garin, kamar yadda uban al'umma wakilin Magamar Jibiya ya yi mana bayani.
Sunana Abubakar Magaji, wakilin Magaji Mazanyan Magama. Je misalin karfe 2 makwabci na Alajaluru ya kira cewa, wakili, unguwan nan ku lafiya? Kamar na ji ana bugon gidanka, kamar kuma gidanka nake ji. Lahiya unguwar take? Na ce mai ce wallahi bacci ma nake kai ka tare ni. Kafin in je in waya daga kunne sai na ji halbin bindiga ta so biyu. Zuwa can sai na sake kiran shi. Sai na ce na ji ga alamu akwai barayi cikin unguwar nan. Sai ce mai zuwa kuma minti 5 haka sai ya kira ni ya ce gidana ne ake bugu. Ga su nan sun dawo suna bangaren gidana. Nan take na buga ma shi DPO waya da kuma masori wani lieutenant da ke tsaron Jibiya shi ma. Ce musu to muna cikin matsala a cikin unguwa. Suka tambaye ni ina ne unguwan ne, musu kucinci. Wallahi cikin hukuncin Allah dama su jaman tsaron nan suna bakin kokarin su. Cikin lokacin da za mu ce musu ga matsala, to gaskiya suka hito cikin lokacin kuma. Wallahi cikin minti 5 shi ma bai yi ba, yace man gashi ya shigo cikin unguwa. Ita ce waya ta karshe da shi. Na sake kira ba a yi fikin ba, na sake kira ba a yi fikin ba, sai communication ya koma tsakanina da masoyi. Shi ma da ya ce ma an halbe shi ba, sai dai ya ce mun yi hakuri ga jami'an tsaro nan sun shigo, yana cewa a taimaka mu. To a haka dai akalla sun kusan awa 2 a cikin wannan unguwar, ba su bar wannan unguwar ba.
Sun bi gida gida ne?
A'a, iyakarsu dai wannan wurin, saboda zuwan mu jami'an tsaron sai Allah ya taimaka suka tsaya dai shi wannan, suka koma wannan gida aljalirin, suka ɗauka mai mata da kuma kuɗin shi za su kai miliyan 2 da wani abu.
da safe kenan kuka sami labarin rasuwar shi DPO din da aka ce an harbe shi an kashe shi
wallahi tun wajen karfe 3:45 na ji labarin kamar an harbe DPO saboda ni communication ina da shi ya yanki kuma na tabbatar da ba haka muke yi da shi ba dan duk lokacin da abin zai faru idan zan kira shi ko da sauran kayyuka na ne aka zamu shiga gaba da communication ina da DPO to ko da na kira shi daya biyu ba ai fikin ba sai gaba na ya fadi saboda na ji ya ce mani gashi ya shigo cikin unguwar yana cikin unguwar yanzu haka to nan ne hankali na ya mugun tashi
an sai da kuma wani soja shi ma an harbe shi an kashe shi ko
eh sun kashe wani soja da kuma wani yaro almajiri wani bako ne an ce almajiri ne ba dan nan magama bane shi ma dai ba dade da rihi shi ba
to dama sun aiko da abin nan kamar yadda suka yi su dan aiko cewa za su shigo
wallahi babu wani sakon da suka aiko kawai dai sun badalar da mutane ba su taba ma shigowa ba irin wannan lokacin ba karfi biyu da wani abu saboda mu muna tunanin in biyu tayi to kamar an samu sauki babu wani abin da zai faru
na yi ta kokarin samun kakakin rundunar yan sanda ta jihar Katsina amma waye tayi ta kira babu amsa Sansha Malfashi Murai Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fare wada harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. Da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba abin da zai rage barar makafi a Arewa da kuma dalilan da kan tsananta talauci a yankin. Ba yara ba manya wajen neman taimako ta hanyar bara. Tausayin ma ya fi yawa ga yara ƙanana waɗanda duk abin da suke nema bai fi abinci ba.
Arewa zumun ta samu du sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamban siya.
Muktari Saleh shine kakakin kungiyar haɗin kan makafin Arewa.
To idan ku haddi zan samu naira miliyan 5 in juyar da ita in ba a san inda ta nufa ba. In samu naira miliyan 7 ba a san inda ta nufa ba. In samu naira miliyan 2 a matsayina na shugaba ba a san inda ta nufa ba. Kuma ban babbara ba. To ko zalunci ne wannan gaskiya zan roki Allah ya raba ni da shi domin abin babu madogara a cikin shi babu kuma magana a cikin shi to idan ka duba abinda nake so ka fahimta ma tukun da kungiyoyin mu ma tukun namu na makafi shin menene kuda ma tukun bare romansa mu yanzu magana ma da muke tukun da ba kamata yayi mai rikici tsakanin junan mu ba tukuna abinda muke so yaya al'umma ma tukun za su yadda mu mutane ne in ka duba har yanzu tukun mu jama'a ba su gama yarda mu mutane ne ba ma wanda zamu iya ba da wata gudunmuwa to sai kasance kuma tsakanin mu kan abinda zai kasance mu zauna mu fahimci juna ya gagara domin abinda ya sanya in ka duba yau muna rikici yau kan kungiyar makafi duk in ka fahimci bar abin kwata-kwata magana dai bata shafi ku je ko mutum bara ya dauki sadaka ce ku je gashi nan ai mashi addu'a ba mun magana gaskiya wato duk magana hana bara nan ha ita kanta gwamnati da makarraban gwamnati yaudara wani kasa su ne ake yi amma so in tabbatar maka abin da yasa na ce ba ma hosan to ai ta Najeriya an ka fahimci kullum ma san ai bara ma ake yi kaga yanzu mu bara ma amma an mana kuma a bara ka je ka ga masu girka girdan da suke bara masu karfi sun kwace mana barai. Mu suna ne ma yanzu mun zama hoto ma a ita akan barai. Kuma idan ka dubi yau kan ka dubi ita yanzu kan barai, abin da yasa nace gwamnati yaudarar al'umma take. Ga makarantu ne muke yi. Yau dan makaho in yayi kokari yayi primary da bara dai zai kare yayi secondary school. Yau abin da muke so da gwamnati da za gwamnati za ta yi kokari cewar yau makaho yana gama senior secondary school a dauki aiki a bashi ya dogara da kanshi ko kuma an je an koya mai sana'o'i wanda zai dogaro da kanshi am dauki jari am bashi ya dogara da kanshi ina so in tabbatar maka sai ka zo akan titi ka ga makaho ka ce mai ga sadaka nan ya ce ka ma wulakanta shi to amma idan ka fahimci gaskiyar zance Najeriya bara ake so ai in ka duba bara tun daga kan gwamnati har abin da yayi kasa ka ga mutum da shariyar mota da shariyar riga kana kallon kamar tauyan shi amma fa shi ma tauyan ka yake so saboda haka mun bara ma yanzu ka san mu baran mu ba gata gare ta ba yau dai abin da aka ce ba ka da gata kan shi sai dai ka hakuri baran mu mutun da wanda ba ta da gata ita ce aka sanya wa ido wanda za a gani ba wani kungiyar kare haƙin dan adam yau in an taba mu za ta fito ta ce ba ta yadda ba a yau gashi amma mu bara yanzu ai ta zama suna a gare mu mun za ai ba ma mabarata bane muna dai kallon yanda ake yi ake bare
a ƙarshe Muktari Sali gaba daya rufi mana da wasu baituka biyu na infradi masu nuna lalle ya kamata makafi ko sauran jama'a su rika gaskiya
Naka dare ma da sata ha sada kwace da keta sakarabu da yawa mugunta man ta salla lokacin ta zinfi ne babu musu ba sa su zalunci da kwace cin amana kar kuma ce har dabo aikin batacce Lodo ma dogon min zance halaka ne wanda bai bari ba ba ka kasa isaraban ka ba ka ke tarar rikin ka inda saura rayuwan ka sai asa cuta dikin ka ba ka wai gari da lafiya ba
Dr. Salim mun gode kwarai
godiya niki haje na ji
mun gode da wakar infiraji ta marigayi Dr. Aliyu na Mangizariya
sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya
yanzu kuma ga Dr. Ibrahim Jibo da nazarin dalilan da kan kawo kuncin tattalin arziki a yankin na arewa
ai man fetur da kanta ba arziki bane in za a iya amfani da kudaden da suke shigowa da shi a gyara tattalin arziki shine zai zama arziki abin da ke faruwa yanzu galibin abin da ake samu sacewa ake muna da shugabanni wanda ba abin da suka sa a gaba sai satan kudaden jama'a shi yasa talauci ke ta ci gaba tana bunƙasa a ƙasar dan shekara 15 da ya wuce kashi 54 cikin 100 ke fatara memuni yanzu ya zama kashi 70 cikin 100 in kuma ka duba arewa ya zama 73 cikin 100 wato wannan na nuna ma cewa talauci yana dada karuwa ne a ƙasar domin haka masu mulki a ƙasar nan ba sa mulki inda ya kamata shi yasa muke samun wannan bala'in talaucin da muke ciki arewa akwai matsaloli daban-daban na farko shine ba a cika zuwa makaranta ba arewa kaman ka dauki Borno kashi 23 cikin 100 kawai ke zuwa makarantan primary amma an ka gwada Borno da Lagos a Lagos kashi 95 ke zuwa makarantan primary na farko kenan na biyu shine in ka duba arewa ƴan mata tun suna ƴan ƙanana ake aurar da su domin haka suna haifan ƴaƴa da yawa kuma duk mutanen da suke haifan ƴaƴa da yawa haka to suna da matsalan talauci don tattalin arzikin bai isa ya kula da ƴaƴan ba. Na uku shine kowace shekara hamada na cin ƙasan da ake amfani da shi a yin noma. Domin haka mutane da suke iya noma yanzu noma yana gagara din hamada na ta sauka kudu. Na hudu shine in ka duba yanayin mulki a arewa yawancin gwamnonin mu banda sata ba abin da suka sa a gaba, domin haka ba sa amfani da kudaden da suke shigowa din gyara tattalin arzikin arewa. To wayannan abubuwan ne gaba ɗaya suka taru suka sa arewa matsalan talauci ya fi yawa bisa ga kudu. Gazawa ce na gwamnati domin muna samun mutanen da za su ci zaɓe, wani lokaci su saci zaɓe in sun fara mulki suna abin da suka ga dama ne maimakon su yi abin da zai taimake jama'a. To amma gazawa ne na mu ma mutanen arewan ai da kanmu, me yasa muke shiru muke barin su suna abin da suka ga dama bayan mutane na ta wahala? Gwamnati ta gaza, mu ma mutanen da muke arewa ma mun gaza.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai ba ku himmatu don ku jara kasar ku da gaskiya.
A gaida Nasiru Adamu Alhikaya, yanzu kuma sai rayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Kawo Mai Ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga. Suka ce gaskiya shugabanni muna kiran ku da cewa ku ji tsoron Allah, ku sani fara na gobe kiyama. Allah sai ya tambaye ku yadda kuka gudanar da shugabancin al'umma a duniya. Dan haka ya kamata al'ummar da kuke shugabanta ku tashi tsaye ku ba su kariya ta rayuwarsu da dukiyarsu da duk wani abin da suka mallaka. Muddin kuna buƙatar tsallake wannan tambayar a shiga tambaya ta gaba. Sako na gaba ya fito ne daga Bello Isiyaku, birnin Fulani, jihar Gombe. Ya ce a gaskiya muna Allah wadai da hana mata musulmai ɗalibai sanya hijabi da wata makaranta ta yi a Indiya. Wannan ƙarara take ‘yancin yin addini ne. Sako daga Zainab Usman Shitu Mahuta ta ce kiran da gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gana Umar Azulum ya yi wa gwamnatin tarayyar Najeriya cewa lokaci ya yi da ya kamata a ɗauko sojojin haya domin gamawa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda arewacin Najeriya. Wani abin a duba ne da idanu na basira ganin yadda lokacin mulkin Jonathan ana gab da zaɓe aka yi amfani da su kuma aka yi nasarar yin zaɓe a jihar Borno. Tabbas ya kamata a duba wannan shawara domin mai ɗaki shi ya san inda ruwa ke masa yoyo. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To baballa a takaice, sakataren harkokin waje Amurka Antony Blinken ya ce mataki mafi inganci da za a ɗauka a kan rikicin Rasha da Ukraine shi ne bin tsarin diflomasiyya. Kana yana sa ran zai tuntuɓi takwarorinsa na Faransa da Jamus da Birtaniya nan da kwanaki masu zuwa. Sanin kowa ne cewa muna da dabaru iri biyu a hannu da muke son mu tunkari wannan batu. Na farko bin hanyar diflomasiyya wanda aka fi so kana tafi dacewa, amma muna da tsauraran matakan ladabtar da Rasha akan zaluncinta. Blinken yana faɗa wa manema labarai da suke tafiya tare da shi zuwa Australia domin halartar taron ƙungiyar ƙasashen Quad. Hukumomin Malaysia da shugabannin 'yan kasuwa sun ce suna ɗaukar matakan daƙile tilasta ƙwadago a daidai lokacin da Amurka take haramta shiga da kayayyaki daga ƙasar saboda yawaitar cin zarafin ma'aikata 'yan cirani a manyan kamfanonin safar hannu ta roba da man kwakwan manja a duniya. Ko da yake 'yan rajin ƙwadago da masu sharhi sun ce ƙoƙarin nasu bai kai inda ake so ba. A ƙarshe, adadin mutanen da suka mutu a wata mahaukaciyar guguwa a Madagascar ya ƙaru zuwa 29 yayin da 'yan ƙasar ke ƙoƙarin gyara gidaje da guguwar ta lalata kana suna kwashe tarkace.
To mu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.